programme en rediffusion sur VOA Afrique.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Murtala Faruk Sanyenna da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daren yau Juma'a 14 ga watan Fabrairu na shekarar 2025. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji hira da masanan harkokin siyasa akan ikirarin da shugaban kamfanin hada-hadar kudin crypto da ake kira Binance ya yi, da cewa wasu 'yan majalisar wakilan Najeriya sun nemi ya ba su cin hancin makudan kuɗi a lokacin da aka kama shi a Najeriya. To ko waɗanne matakai ne ya kamata gwamnatin ƙasar ta ɗauka domin inganta martabar siyasar ƙasar a idan ƙasashen duniya ta fannin harkokin kuɗi?
To a gaskiya sai dai a ce wasu ƙasashen su kawo matakan da zai zama dole akan wannan ƙasar ta bi kamar yadda aka saba. Dan duniya ta ɗau mataki, 'yan Najeriya shugabannin su suna bi saboda a zauna lafiya su ci gaba da abubuwan da za su yi ne tabbatar da mulkin su a yadda suke so.
Dr. Faruk Bibi Faruk kenan, za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za mu kawo muku shirin tubalin tsaro wanda ya tattauna akan batun sako wasu dubban mutane da 'yan bindiga suka yi a jihar Katsina. Sannan in an jima kaɗan za mu buɗe layukan wayarmu don mu ba ku dama ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan duk wani abu da ya daɗaɗa muku ko kuma yake ci muku tuwo a ƙwarya. Lambar da za a kira ita ce 1-202-980-6850. Kada a manta a sanya alamar plus a gaban lambar. Amma yanzu dai ga cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an wani lafiya. Ga labaran duniyar a cikin. Kungiyar mayakan Hamas ta fitar da sunayen mutane uku da take garkuwa da su da ta yi shirin sakowa a gobe a Asabar domin musanya da fursunonin Palestine bayan da ta bayyana aniyarta na mutunta yarjejeniyar tsagaita wuta da Isra'ila. Mutanen kamar yadda Hamas ta bayyana kuma hukumomin Isra'ila suka tabbatar sun hada da ba'amurke dan kasar Isra'ila Seguel Dekel Chen mai shekaru 36 mazaunin Kibbutz Neir Oz a kudancin Isra'ila. An kama Chen ne lokacin da ya yi arangama da mayakan Hamas a harin ta'addancin da suka kai a ranar 7 ga watan Oktoban shekara ta 2023 a kudancin Isra'ila. Haka kuma za a sako Shasha Trufonov mai shekaru 29 shi ma daga Kibbutz Neir Oz. An kama shi a watan Oktoban shekara ta 2023 tare da mahaifiyarsa Elena da kakarsa Irani Tati da budurwarsa Safir Cohen, waɗanda aka sake su bayan wata guda a wata yarjejeniya. Na ukun da za a sako shi ne ɗan ƙasar Isra'ila da Argentina Ayer Horn mai shekaru 46 shi ma ɗan yankin Kibbutz Neir Oz. An yi garkuwa da shi ne a ranar 7 ga watan Oktoba tare da ɗan uwansa Eitan wanda baya cikin wannan rukuni na musayar fursunoni. A jiya Alhamis, shugaban Amurka Donald Trump ya kulle jiniyoyi da dama na makamashi da tsaro tare da Prime Minister India Narendra Modi a ziyararsa ta farko a fadar White House a wa'adin mulkin Trump na biyu. Amma kuma wannan ci gaba da aka samu ya ci karo da barazanar Trump na sanya harajin ramuwa kan abokan hulɗar ciniki, wani abu da India ke neman gujewa. Trump ya ba da sanarwar tarin yarjejeniyoyi kan makamashi da sararin samaniya da tsaro da kuma musamman yiwuwar shigar India a cikin shirin F-35 wanda halin yanzu yake banta ga gungun mayaka abokan kauncin Amurka.
The US India Compact for the 21st century is a historic initiative that will deepen.
Yace tattalin arzikin Amurka da India na karni na 21 wani shiri ne na tarihi wanda zai zurfafa kowane fanni na haɗin gwiwar mu da abokantakar mu. Tun daga wannan shekara za mu ƙara cinikayyar soji ga India ta biliyoyin dala. Prime Minister Modi ya jaddada haɗin gwiwa a fannin makamashi musamman kan ƙananan na'urorin sarrafa makamashin nukiliya da kuma kan kwangilar tsaro. Mataimakin shugaban Amurka J.D. Vance ya gargaɗi ƙawayen ƙasashen Turai da ke halartar babban taron tsaro a birnin Munich na ƙasar Jamus kan barazana ta ciki. Yana mai bayyana ra'ayin cewa gwamnatocin kasashen Turai suna kan tsatsauran ra'ayi amma kuma sun kasa samun ingantacciyar hanya da ta dace domin tunkarar yawan kaura. Ya faɗa yau Juma'a cewa barazanar da nafi damuwa da ita shine Turai da Rasha, wato shine Turai ba Rasha ba, ba kuma China ba, ba wani daga waje ba. Abinda nake damuwa da shi shine barazana daga ciki. Ja da bayan Turai daga wasu muhimman ɗabi'un da suka yi tarayya da Amurka, Vance ya yi tirda kasar Romania, abokiyar ƙawancen NATO, saboda soke sakamakon zaɓen shugaban ƙasa da ta yi a baya-bayan nan bisa shaidar labarun ƙanzon kurege na Rasha. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. A yau Juma'a, hukumar makamashin nukiliya ta Majalisar Ɗinkin Duniya IAEA ta tabbatar da cewa wani harin jirgin sama maras matuki ya lalata wata katangar da ke wajen ragowar ɗakin na'urar sarrafa makamashin nukiliyar Chernobyl da ke Ukraine, inda ya tada wuta. An bayyana hatsarin nukiliyar na Chernobyl na shekarar 1986 a matsayin mafi muni a tarihi.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban kamfanin hada-hadar kudin crypto mafi girma a duniya da ake kira Binance, Tigran Gambaryan, ya zargi wasu 'yan majalisar wakilan Najeriya su uku da cewa sun nemi ya basu cin hancin dala miliyan 150 a lokacin da aka kama shi a Najeriya bisa zargin wasu laifuffuka da suka hada da hallata kudaden haram a cikin shekarar da ta wuce. Amma daga baya kotu ta ce a janya karar saboda dalilan lafiyarsa. Tigran ya bayyana hakan ne a shafinsa na Twitter. Na tuntubi masanin harkokin siyasa Dr. Faruk Bibi Faruk akan batun musamman yadda zargin cin hancin da Tigran ya yi wa 'yan majalisar ka iya shafar kimar siyasar Najeriya.
To Maryam, maganar rashawa ta riga ta yi karfin da ta zama ruwan dare a ko'ina. A shekaru da suka wuce da yawa 30 ko a police station, idan an ce ga laifi ba wanda yake zuwa ce ta yaya za a fitar da kai ka bawo da wani abu wani tsari na fitar da magana a kashe ta a sallamin mutane. To amma a yanzu ba wai wannan hukuma ta waje ba ko kuma wannan ma'aikata ko kuma wurin kamfanin kasuwanci na crypto na waje ba, har hukumomin gwamnatin ƙasa da yawa wani lokaci suna zargi ce idan aka binciki abu aka sa majalisar Najeriya ta bincika, maganar kawai a ƙarshe shine me za a karɓa a kashe magana. Kuma ana kawo laifuffuka da yawa na bincike sai kiga an yi an wuce ba a ga sakamakon wannan abun ba.
To Dr. duk da cewa ba a tabbatar da waɗannan zarge-zargen ba, ta yaya kake ganin wannan badakalar ta zargin cin hanci za ta iya shafar harkokin kasuwancin shi kamfanin Binance ɗin a Najeriya da kuma ma kasuwar cryptocurrency gaba ɗaya a ƙasar?
To ita harkar Najeriya a yau, waɗanda suke wannan maganar badakalar kowanne a cikinsu za a zata cewa dan ƙasa yake, amma ƙarya suke yi dan kansu suke yi. Ba abinda zai shafi Binance idan har magana ta mutu a watakila an ba da wani abu watakila ba a bayar ba, wanda za su sake hawa kan maganar tebur ɗin cewa ya kasuwancinsu zai kasance, su ma da nasu bukatun za su zo ba kasar ba ce a gabansu. Ko da Binance ɗin nan cutar kasar yake yi, ba wanda za su zo su duba abin ba wai za su damu da kasar ba.
To Dakta, kana gani su 'yan kasar ba za su samu karayar gwiwa ba wajen saka hannun jari ko kuma yin harkokin kasuwanci da kamfanin?
Wato abinda ya sa shugabannin kasar Najeriya suke abinda suka ga dama a cikin su jama'ar kasar, duk wanda yake gani ya damu sai kiga kalilan ne. Su jama'an da yawa su aka kawo badakala ko aka kawo wani abu da ya kawo cuta, kowa tunani yake shi ma ɗin me zai samu. Kuma waɗanda suke damuwan ma suna gani sai a ci zarafinsu a ci mutuntunsu, kowa sai koma ya nuke.
To waɗanne matakai kake gani ya kamata gwamnatin Najeriya ta ɗauka domin inganta martabar ƙasar a idan ƙasashen duniya, musamman ma dai a harkokin kuɗi da fasahar zamani?
To a gaskiya sai dai a ce wasu kasashen su kawo matakan da zai zama dole akan wannan kasar tafi kamar yadda aka saba. Sai ki ga a dama a Najeriya sai kamfani ya bada cin hanci, sai a zamana ba a Najeriya aka hukunta shi ba, a wata kasar da ko inda suke ko Italy ko Turai abin nan sai ki ga su ne suke kama kamfaninsu da wato laifin cin hanci. Amma a nan kasar sai ki ga ba a yi ba shari'ar ba, kuma ba a ma yi hukuncin ba a ma tuhume su ba. Saka idan duniya ta ɗau mataki, 'yan Najeriya shugabanninsu suna bi saboda a zauna lafiya su ci gaba da abubuwan da za su yi na tabbatar da mulkinsu a yanda suke so.
To kana gani wannan badakalar za ta iya karyawa masu kamfanonin kasashen waje gwiwa wajen saka hannun jari ko ma yin harkokin kasuwanci a Najeriya?
Wato a gaskiyar magana duk wanda ya zo yin harka a Najeriya, ya zo kasuwanci a Najeriya, ya san menene yake faruwa a Najeriya. Wato harkar rashawa da cin hanci da karya doka ta fi komai yawa. Wanda suke wa kansu kariya su dake tun daga farko ba sa yi, suna da kasuwa babba watakila da za su iya samun abin da za su iya samu sannan su tsaya a kan gaskiya. Amma yawancin wanda zaki ga suna tashe dama aiwan da suke sowa ne saboda ga giwa ta faɗi nan ga maragada za a yi a samu a tafi. Saboda haka su kansu kamfanonin da ake gani a Najeriya su ma aya tambaya zaki rinka samu su. Yawancin kamfanin da suke da ka'ida sosai ba sosai suke son su tafan nan ba, saboda ba za a zauna lafiya da tunaninsu da tunanin ma'aikatan da suke aiki a ƙasar.
Dr. Faruk Bibi Faruk kenan, masanin harkokin siyasa a Najeriya. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. Tare da ni Hassan mai na kaina. Za mu duba yadda wasu gungun 'yan bindiga daɗi suka sako kimanin wasu mutane guda 1,000 da suke garkuwa da su a jihar Katsina. Yayin da suke ganin cewa sulhun da gwamnatin jihar Kaduna ta yi da 'yan bindigar yankinta na ƙarin illa ga jihar Katsina. Wani rahoton kamfanin tsaro na Beacon Intel na nuna yadda tsaro ke kara tabarbarewa a Najeriya. To madalla, 'yan bindiga dadi a jihar Katsina sun sako wasu mutane kimanin 1,000 da suke garkuwa da su a cikin daji. Shugaban karamar hukumar Sabuwa Faruk Ayatu da ya tabbatar da hakan ya ce yankinsa inda ya fi ɗanɗana kudar 'yan bindiga dadin na dab da dazukan da ke jihohin Zamfara, Kaduna, Niger da Kebbi. Duk da a baya an dan samu sauƙin hararen 'yan ta'addan, amma a baya-bayan nan hararen sun ƙara dawowa, inda ya ce sulhun da gwamnatin jihar Kaduna ta yi da 'yan bindiga a wannan yanki ya jefa su cikin halin kakanikayi. Shugaban karamar hukumar ta Sabuwa ya ce 'yan bindigar na zafafa hararen ne saboda gwamnan jihar Katsina duk kwarɗa ya ki aminta da maganar sulhu. Akan haka na tambayi masanin tsaro CP Rabiu Ladodo da ke zama kwamishinan 'yan sanda mai ritaya ko me zai ce dangane da waɗannan batutuwa.
Gaskiya ne sulhun da ake yi a Kaduna na iya zafafa ma Katsina da Zamfara hare-hare. Ɗaya daga cikin abin da ya kamata a yi shi ne mataki na bai ɗaya. Na sha faɗa ba ni da matsala da sulhu, illa kawai yaudara da rashin gaskiya da ke cikin sulhu a kan kowane ɓangare. Abu na biyu shi ne maganan wannan shugaban ƙaramin hukuma na Sabuwa da ya yi cewa rashin sulhu shi ya zafafa wannan hare-hare a Kaduna. To ni ba ni da wannan ra'ayi. Ƙoƙarin da gwamnatin jihar Katsina ke yi a fahimtata, tana bakin ƙoƙarinta kuma tunda ta ɗau layin ba sulhu. To gaskiya a wannan gaɓai in gwamnatin jihar Katsina ta ce ta dawo kuma ta yi sulhu, za a samu shakku bisa ga yunkurin da ake yi na dakile wannan ta'addanci. Tunda dai tun farko gwamna ya dau wannan layi kuma gaskiya yana bakin kokarinsa. Cikin katsina nake akan yi wasu taruruka na tsaro da ni lokaci-lokaci. Na san irin kokarin da shi mai girma gwamna yake kuma daga nesa bismillah zaka iya karantar yunkurinsa da niyyarsa. Illa iyaka abun ne kaman yana da yawa yana buƙatar taimako daga gwamnatin tarayya wanda idan gwamnatin tarayya ta shigo yunkurin da yake yi zai fi inganta. Amma dai na sha faɗa ma cewa ni bani na matsala da sulhu illa iyaka yaudarar da ke cike da rashin gaskiya. Shi gwamnan Katsina ni a fahimtata in ka lura zaka ga matashin dan siyasa ne kuma gogagge wanda ya faro siyasarsa daga ƙasa. To saboda haka yana buƙatar goyen baya musamman daga gwamnatin tarayya. Al'ummar Katsina dai a fahimtata suna bashi duk cikakken goyen bayan da ya kamata. Ko ba komai ni na fahimci cewa mutane sun gamsu da irin kokarin da yake. Nasarar da ake samu ko rashin nasara kuma wannan wani abu ne daban.
To shin yanzu menene abin yi?
Na daya gwamnatin tarayya ta shigo gadan-gadan a Katsina. Ta zo ta diba irin kokarin da gwamnatin jiha Katsina take yi wanda take ganin da gyara tun da ita tarayya ce ta gyara a taimaka a tafi bai daya. Abu na biyu da za a yi shine naci kamar yadda na sha faɗa naci damben kuturu. Wato irin wannan yakin sai da naci. In aka nace aka nace duk sanda aka yi wata sansan aka dan yi sanyi ga abun to shine zaka ga suna samun galaba. Amma duk sanda gwamnati ta dage har Allah ya kawo ƙarshen wannan al'amura. Abu na ƙarshe bisa ga abubuwan da na ga ya kamata a yi shine su kira ne ga su yan bindiga su ba da kai boriya. Tunda gwamna yana ta cewa a haka dai ba zai sulhu da yan bindigan nan ba sai in sun yadda su zo a yi sulhu. In sun yadda su zo a yi sulhu ya ce shirye ke. Kuma ni ina da imanin cewa da gaske ke din in sun ce ba gajiya ba ce.
Kwamishinan 'yan sanda mai ritaya Rabiu Ladodo. Yanzu kuma sai rahoton yadda tsaro a Najeriya ke ƙara taɓarɓarewa. Kamfanin tsaro na Beacon Intel da kan fidda rahotannin wata-wata kan sha'anin tsaro a Najeriya ya ce a wannan karan sha'anin tsaron na ƙara dagulewa. Shugaban kamfanin Dr. Kabiru Adamu ya mun ƙarin bayani.
Watan farko kenan na shekara 2025 abinda muka gani gaskiya an samu taɓarɓarewar tsaro a dukkan mizanin da muke aunawa. Mukan auna mi abubuwa da yawa ne to amma mukan yi jimlan su a ƙarƙashin ababe uku. Na farko shine ababen da suka faru na dangane da matsalar tsaron hare-hare da ake kaiwa da kashe-kashe da dai sauransu. Wannan an samu ƙari na ɗigo 7 a cikin 100 wato a watan 12 an samu 684 a watan ɗaya kuma shekara 2025 aka samu 732 kagan kai lissafin sai kama 7 da ɗan wani abu akai. Da muka je daga mace-mace a watan 12 na shekara 2024 mutum 708 ne aka kashe a Najeriya. To amma da aka zo wata ɗaya sai ya ƙaru ya kai mutum 991 wanda kuma in ka lissafa shi zai kama kashi 39.9 a cikin 100 kenan. Wato 39.9% ƙarin da aka samu kenan. Wanda ya zo ya taya mana da hankali shine satan jama'a don karɓan kuɗin fansa wanda shi kuma da muka hada tsakanin watan 12 na shekara 2024 da na watan 1 na shekara 2025 sai muka an samu ƙarin kashi 64.8 ma'ana a watan 12 na shekara 2024 mutum 671 aka sake a Najeriya. To amma a watan 1 na shekara 2025 mutum 1,101 ne aka sake. Wani abu kuma wanda shi ma daidai yana cikin abin da suka taya mana da hankali mun samu rahotanni da yawa na waɗanda aka sake wanda bamu iya tantancewa ba amma wanda kusan dukkan alamomi na nuna cewa lallai haka din ya faru. Amma saboda bai kai gwaje-gwajen da muke yi ba kafin mu saka cikin rumbunmu na tattara bayanai bamu saka su a ciki ba. Yawanci za ka ga irin satani da aka yi a ƙauyuka masu nisa ko kuma irin wanda ake ce express kidnapping wato one chance wanda ke faruwa a birane wanda za ka ga za a sake ne a ɗan rike da wani ɗan lokaci sai a karɓa. To a taƙaice dai duk da yake bamu saka wayannan din ba ka ga dai wanda muka saka din an samu ƙari 64 da dan wani abu akai a cikin 100 ma'ana satan jama'a dan karɓan kuɗin fansa na ƙari ci gaba a nan.
A gaishe da Dr. Kabiru Adamu shugaban kamfanin tsaro na Beacon Intel. Masu sauraro duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu dauke da wani sabon shirin. Julie Gresham ita ce wacce ta daidaita mana sauti. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, sunana Hassan Maina kaina ke sallama da ku, mu kasance lafiya.
Allah a gaida Hassan Maina kaina. Yanzu kuma lokaci yayi da zamu bude layin wayar mu, ba ku dama dan ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan duk wani abu da ke ci muku tuwo a ƙwarya. Mun samu kira na farko daga Bauchi.
Sunana Ayuba Garba Imam daga Katin Madaki a jihar Bauchi.
To muna jin ka Ayuba Garba Imam.
To roko na ga gwamnatin tarayyar Najeriya, akwai wani makarantar ƴan sanda a nan garin Kafin Madaki da tsohon sanatar mu sanata Haliru Dauda Jikai gina mana, muna roƙon gwamnatin tarayya da Allah ta taimake mu ta ƙarasa mana wannan makarantar ƴan sanda na garin Kafin Madaki, duba da yadda yake da muhimmanci a cikin al'umma. Lallai ta ƙarasa mana wannan makaranta, an taimake mu kuma an taimake ƴan talakawa, za mu samu karatu a samu ɗaukaka. Na gode mai magana Ayuba Garba Imam daga Kafin Madaki a jihar Bauchi.
To mu ma mun gode Ayuba Garba Imam. Yanzu kuma za mu je jihar Nasarawa.
Assalamu alaikum, sunana Shaf Ali Kafin Magaji Danya Musa a kuma jihar Nasarawa. Biyan barka da aiki Maryam.
Barka ka dai Malam Shaf Ali, muna jin ka.
To gaskiya kira nake son yi musamman da ga wannan gwamnati namu na tarayya, don abun da yake tafiya yanzu da jiya zuwa shekaran jiya kawai mun ga kafafen sadarwa na MTN sun ƙara kuɗi na network, sai da ƙari data ma ya zama wani abu, an sake an ce an ƙara kuɗi, data ma baka iya samu, kiran ma baka iya samu. Amma mun yi magana da waɗannan kamfanoni, sai suna faɗa mana kan cewa gwamnati ne ta ƙara musu kuɗi. Don Allah da Annabi, kira muke yi mu talakawa, tsadar rayuwa yayi yawa, dama shine a wayannan ne ake samu a sada zumunci da ƴan uwa. Yanzu gashi wayan ma yanzu ina so ya sake zama la haula wala quwwata illa billahi aliyyil azim.
To mun gode Malam Shafale, har yanzu dai muna nan a jihar ta Nasarawa.
Bashir Tela ne daga nan lafiyar bare-bare.
To muna jin ka Bashir Tela.
Gaskiya ni zai magana kan ranar rediyo ta duniya wanda aka gudanar da bukukuwa a jiya. To gaskiya rediyo dai yana da matuƙar muhimmanci, kuma ya taimaka mana a rayuwa matuƙa. Yana ilimantar da mu, yana nishaɗantar da mu, yana faɗakar da mu abubuwan da baka sani ba, to a rediyo za ka sani. Saboda haka muna jinjina ma yake majalisar ɗinkin duniya da ta ware wannan ranar, kuma jama'a ci gaba da ba ma ma'aikatan gidajen rediyo goyon baya.
Amin, mu ma mun gode Bashir Tela. Yanzu kuma za mu sake komawa jihar Bauchi.
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam, da wa muke magana?
Jihar Bauchi Malam Ibrahim Barashu ne ka Odugbo, ƙaramin kuma da zama jihar Bauchi.
To muna jin ka.
Ni dai muhawara ta yau da zan dan tabbata lokacin ba kina? Game da ƴan fansho, ya kamata a taimaka ko da abokin ma Audu Kurji na garin Urugu, an tuba biya shi fara yin fansho sa. Ya kamata ita mai ƴan fansho ɗin nan tsohon ma'aikata a taimaka a inda biyan su. Mai magana Malam Ibrahim Barkishi na Urugu, ƙaramin kuma gama jihar Bauchi Najeriya, shi ne shawara ka.
To mun gode Malam Ibrahim daga Bauchi. Yanzu kuma za mu je Yobe.
Muna magana da Sadiyo mai gidan sauro Gashi a Yobe.
To muna jin ka Sadiyo.
Yawwa, wannan kamfani na talaka ya kamata a rage mana. Ɗan Najeriya talaka kullum yana fama da abin da zai fi, kuma yanzu a kira kara mana kuɗin wannan, ya kamata ƴan majalisu su yi magana kan wannan. Ni ne Sadiyo mai gidan sauro Gashi a shi ne magana ta.
To mun gode, yanzu kuma za mu sake komawa Nasarawa.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Alhamdulillah, kuna tare da babawa mai hagu ne na cikin garin gidata.
To muna jin ka babawo.
Yawwa, ina so in yi roƙo ga gwamnatin Najeriya game da matasan da suke zaune haka ba su da aikin yi. Ya kamata su taimaka su dauke su wajen ayyukan maganan tsaro. Saboda duba wasu gwamnati suna kokarin ba da dama a ce wani kowa ya mallake makamin shi. Tsakani da Allah an mallaka makami ko wani aka ba matasa dama matasa su mallake makami ko abin ba zai dadi. Ya kamata gwamnatin Najeriya ta ba da dama a ɗibi sojoji a ɗibi ɗan sanda ga yara sun zauna sun gama karatu babu aiki. To dan Allah muna roƙon gwamnati ta yi kokari ta rika ɗiban matasa aiki. To insha Allah Rabbi in dai ta yi wannan to Allah ya za ku za a samu saukin tsaro a cikin ƙasar nan. Allah ya kama mana fita kuma na kuma gode muku.
To mu ma mun gode babawo daga Nasarawa yanzu kuma za mu je Adamawa.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam dawa muke magana daga Adamawa.
Ina magana da bu da Malam Habu daga Mai Falwa daga Adamawa.
To muna jin ku Malam Habu.
Masha Allah, wato ni abinda nake so in faɗa a nan game da hukumar sadarwa na Najeriya game da ƙarin kuɗin da suka yi. Wannan ƙarin kuɗin gaskiya ba wai mun ga laifinsu ba, ba wai ba mu ga tasirinsu ba. Hakika mu damuwarmu a nan shi ne sadarwa ba yi da ma'ana, sadarwa ba yi da inganci. Kuma wani lokaci mun talakawa ko mu ne ake yi wa wannan abin ne sai ka ga an kullo maka wani rubutu a wayanka ba tare da ma ka san kawai ba wurin. Wai in ka taba cek in ka taba okay dai to shikenan ka yi duk abin da suka fara. To wannan ba zalunci ba kuma duk yawancin abin daga arewacin Najeriya nake faruwa. Za ka ga an kuma maka rubutu in ka taba okay dai to shikenan kan sa yadda da abin da aka fara kuma kullum sai a ɗiba maka kuɗi.
To mun gode Malam Habu daga Adamawa yanzu kuma za mu je Kaduna.
Assalamu
alaikum. Wa alaikum da wa muke magana daga Kaduna.
Ajiya Maryam Dauda barka da yamma barka da yanki.
Barka ka dai da wa muke magana.
To ina tare da ku da Najeriya daga karamin kuma ku ga jihar Kaduna.
To muna jin ka.
Allah saka na kai ruwa da juma'a ne an ba mu dai faɗi ra'ayoyin mu.
Haka.
To da kuma na mutum barka da kai da abin da ya yi an ga abin da ya fara girawa. Ina kira ga shi shugaba Donald Trump ne da dukkan Allah akan manufofin da ke so ya dora akan ainihin Falasɗinawa saboda suna cikin yin wani yanayi. Sannan kuma muna kira ga al'ummar duniya ta yadda addu'a sabili da Allah ya kawo bayan Allah na sauki. Sannan kuma muna kira ga kasashen Turawa da suka ƙi wannan al'amarin da Trump yake so ya aiwatar da ya kwace musu guraren su. To muna kira ga yanzu don Allah don su goya mu bayan Allah nan ba a samu kusa da su cikin wannan al'ubar.
To amma mun gode kuma da wannan kiran naka za mu dasa aya sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za mu sake ba ku wata damar domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku mun gode. To yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice.
To a takaice kungiyar mayakan Hamas ta fitar da sunayen mutane uku da take garkuwa da su waɗanda ta yi shirin sakowa a gobe a Asabar domin musanya da fursunonin Falasɗinu bayan da ta bayyana aniyarta na mutunta yarjejeniyar tsagaita wuta da Isra'ila. A jiya Alhamis shugaban Amurka Donald Trump ya kulla yarjejeniyoyi da dama na makamashi da tsaro tare da Prime Minister India Narendra Modi a ziyararsa ta farko a fadar White House a wa'adin mulkin Trump na biyu. Amma kuma wannan cigaban da aka samu ya ci karo da barazanar Trump na sanya harajin ramuwa kan abokan hulɗar ciniki wani abu da inda yake neman gujewa. Mataimakin shugaban Amurka J.D. Vance ya gargaɗi ƙawayen ƙasashen Turai da ke halartar babban taron tsaro a birnin Munich na ƙasar Jamus kan barazana ta ciki yana mai bayyana ra'ayin cewa gwamnatocin ƙasashen Turai suna kan tsatsauran ra'ayi. Amma kuma suna wato sun kasa samun ingantacciyar hanya da ta dace domin tunkarar yawan ƙaura. A yau Juma'a hukumar makamashin nukiliya ta Majalisar Ɗinkin Duniya IAEA ta tabbatar da cewa wani harin jirgin sama maras matuki ya lalata wata katangar da ke wajen raguwar ɗakin na'urar sarrafa makamashin nukiliyar Chernobyl da ke Ukraine inda ya tada wuta. Ukraine na zargin Rasha da kai harin a wurin da ke da nisan kilomita 130 daga arewacin Kyiv wanda Moscow ta musanta.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Murtala Faruk Sanyin na da ya taya na gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni da ma injiniyanmu Nelson. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.